بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دا ساكي سادوا ونن درينا رانر أصبر درن أصبر daren 18 ga watan Sha'ban hijirana da shekara 1441 wanda ya dace da 10 ga watan Afrilu na shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 4 cikin jerengiyar darussa da nake gabatarwa akan matashiyar mafarki. Sunana Kabiru Abubakar, wanda aka fi sani da Asgar, daga Darul Hadith Salafiya Zaria, Nigeria, makarantar Mala Albani rahimahullah. Idan jama'a masu bibiya ba su manta ba, muna tattaunawa akan mas'aloli da suke da alaka da bacci da mafarki da yadda shari'a ta tsara waɗannan al'amura. To a wannan fitowa insha Allah za mu yi kokari mu yi tsokaci ne akan ainihin wato ladubba na bacci, domin dukkan wannan mas'ala ta mafarki tana faruwa ne a halin bacci, ba a halin farke ba. Kuma shari'ar musulunci da tsare-tsaren da ta tsara game da yadda ya kamata mutum ya bacci, da addu'o'in da ya kamata ya karanta, da inda ya kamata ya kwanta, da abin da ya kamata yi, wanda wannan suna taimakawa wajen tsare musulmi daga samun kanshi a yanayi na mummunan mafarki ko wasa da hankali da shaitanu suke wa mutane. Allah ubangiji ya tsare mu. Abu na farko da ya kamata mu lura a nan, 'yan uwa masu albarka, shine cewa ita kanta wato ɗabi'ar bacci wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ta ba wai ga bil adama kadai ba, kusan dukkanin halittu waɗanda suke da rai a jikinsu, abinda nasara ke cewa living things, wato irin mutane, aljanu, dabbobi, tsuntsaye, dabbobin gida da na dawa da makamantansu. A iya ɗan ƙaramin sani na ban san wata dabba ko wata halitta wadda ke da hanta a jikinta, take da ruhi a jikinta, wadda kuma take gwagwarmaya a rayuwa na struggle to survive, wadda za a ce kuma ba ta yin bacci ba, ban ce babu ba. A ɗan ƙaramin sani na, wallahu alam ta yu, akwai wata halitta da Allah ya mata wannan tsari. Amma dai bacci ɗabi'a ce gama gari, kamar da cin abinci, da rashin lafiya, da fushi, da farin ciki, da rayuwa, da mutuwa, da jin yunwa, da ƙoshi, duka waɗannan ɗabi'u ne na dabbobi a halittun Allah masu rai. Shi bacci ɗin ni'ima ce mai zaman kanta, wadda inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarabci mutum da rasa ta, to yana iya samun kanshi ma a cikin hali da za a iya kiran shi da suna clinical case ne, wato rashin lafiya ce ko larura ce, wadda likitoci masu neurological likitoci, wato likitocin kwakwale, suna kallon shi a matsayin disorder ko wani abnormality, wato larura ko ciwo, abinda ake cewa insomnia, ciwon rashin bacci, wanda larurar tunani ko damuwa ko wani tashin hankali ke haifar da ita, wanda har dole sai an ba mutum kwayoyi wanda suke muhaddi'a da za su kwantar mai da gaɓoɓin jikinsa don ya samu ya bacci. Kaga kenan ni'ima ce mai zaman kanta. Akwai nasoshi na ayoyin Alkur'ani da yawa waɗanda za su iya nuni zuwa ga haka, za mu babu laifi mu ishara zuwa ga wasu daga cikinsu, kamar faɗin Allah da yake cewa wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Allah ya ce wa min ayatihi, daga cikin ayoyin Allah, manamukum, bacci da kuke yi, bacci da kuke yi a cikin dare. Wannan cikin suratul Rum kenan, ko lissafin na imamu nan da Allah yake ta yi. Allah ya ce bacci da kuke yi, bil layli wan nahari, ku yi bacci da dare, kuma ma in kuna so ku yi da rana, wabtigha'ukum min fadlihi, da kuma da kuke neman arzikin Allah da rana din ko da dare, wannan ma wani alama ce daga cikin alamun allantaka da ɗayantaka da girman mulkin Allah. Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, dalle a cikin wannan akwai ababen lura ga mutane dan su hankalta. Yasma'un bi ma'ana ya'un, su hankalta. Wannan aya tana nuni zuwa ga abin da ke cikin dare da wuni na bacci, wanda yake falalaci daga cikin falalolin Allah abinda ke cikin baccin kamar da Ibn Kathir yake faɗa yake cewa lima fihi min tahsilir raha saboda a cikin bacci akwai samar da hutu wa sukunin haraka da tsayuwar duk wani motsi wa zahabul kilali wa ta'ab duk kuma wata damuwa da gajiya za ta rabu da cikin kwakwalen mutane da cikin su kamar da kowa ya sani idan mutum ya gaji ko ya aiki ya wuni yana cikin harka da motsi bayan yayi bacci abinda zai faru ya tashi zai ji shi jikin shi ya zama fresh kuma yana shi ya dawo daidai gaban shi sun ware gajiyar su wannan ni'ima ce ta Allah wanda babu wanda yake samu da ita ba Allah ba haka idan muka kalli abinda Allah yake faɗi a cikin suratul qasasi inda Allah yake cewa qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله أكبر الله يأتي كتوبة كغني يكوكي ثماني إندا الله يسن يدري يتفسر مدن أي تين دري باين دري باب وني دكيس آغاش har zuwa tashin alkiyama waye isa in ba Allah ba ya kawo muku ya zo ya kawo muku hasken rana ku ba ku da hankali ne in kuma da Allah zai maida ku a rana rana sarmadan har tashin alkiyama waye ya isa ya kawo muku bilailin taskununa fi wannan shine ash-shahid dake cikin wurin waye isa ya kawo muku dare da za ku samu natsuwa da hutu a cikin daren afala tubsiruna ba kwa ganin wannan ni'ima ta Allah ne sai Allah ya ce min rahmati daga cikin tausayin Allah da rahamar sa da hikimar sa an ja'ala lakumul layla wan nahara ja'ala lakumul layla wan nahara ya sanya muku dare da wuni ya kihalta muku dare da wuni da taskunu fihi don ku natsu a cikin dare din ku iya natsuwa kuma a cikin wuni din walitabtahu min fadli da rana kuma asali da rana kuma sai ku tafi ga falala Allah wal'allakum tashkuruna kuma don ku godewa Allah duk wannan suna nuni zuwa ga falalar Allah da ni'imar da ke cikin dare din da bacci din haka kuma Allah yake cewa faliqul isbah waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan ko zalika taqdirul azizil alim Allah shine wanda ya halicci hasken asubahi kuma ya sanya ya halicci dare dan ya zama lokacin natsuwa kamar da halicci rana da wata dan su zama abin lissafi lalle Allah ya kware wajen iya tsare-tsare mabuwayin tsare-tsare da kuma ilimi haka Allah yake cewa wannan cikin suratul an'am kin da kuma fa Allah da yake cewa alam tar ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha alla ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura Allah yace alam tar ila rabbika kai ba gaida Allah ubangijinka kayfa madda dhilla yanda yake jan inuwa tai tsayi tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo har ta zo kuma ta zama ta kure tsawanta sun walau sha Allah yace da mun gada ma da ja'alahu sakinan da sai a sa inuwa ta zama ta tsatsiya ta tsaya wuri guda ba ta karuwa ba ta raguwa Allah yace thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sannan muka sanya rana ita ce take zama gai ta take bada inuwa a dalilin motsawar rana ake samun inuwa Allah yace thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira sannan kuma wannan shi inuwa din sai kuma mu dinga janye ta zuwa gare mu a hankali kuma sai a nemi inuwa a rasa Allah yace wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan Allah ne ya sanya muku dare ya zama sutura ya zama wato maboya gare ku wan nawma subatan ya sanya muku kuma bacci ya zame muku subatan wato abin nan abinda ke samar da qatalil haraka wato ya dakatar da harakar ku da motsin ku dan jiki da gabobi da abubuwan da ke cikin mutum su samu su huta kamar da wani ji Allah yake cewa ja'alna nawmakum subata muka sanya muku baccin ku ya zame muku hutu duk waɗannan ayoyin da ire-iren su ba za mu tsawaita wajen ba tattaunawa akan su ba suna nuni zuwa ga abin da ke cikin hikimar da ke cikin halitta mutane dare da bacci da kuma falal da Allah ya mutane ga haka Allah ubangiji mun gode Allah subhanahu wataala mun gode ya Allah mun gode to idan muka kalli ladubban da shari'a ta tsara game da bacci saboda addinin musulunci addini ne da yake komai da ruwanka ne babu wata harka da addinin musulunci ya bari kamar da Salman Farisi yake cewa babu wani tsuntsu da ke yawo a sama ko wata dabba da ke yawo a duniya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mana karatu akan ta ba salawatullahi wa salamuhu ala rasuli wa radiyallahu an Salman akwai ladubba da dama da ya kamata mu kula don wajen bacci jama'a insha Allah za mu dan tattauna akan su a gurguje za su zama cikon fa'ida kafin mu kai ga bayani akan waccan qadiya ta mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu daga cikin usul na fassara mafarki din abu lura anan shine daga cikin ladubban da ya kamata musulmi ya kula da su wajen bacci shine ana so musulmi ya dinga yin bacci da wuri dama dai su a kimiyyance masana kimiyyar dan adam ko masu kula da yanayin rayuwa suna cewa ya kamata ka dinga bacci akalla daya bisa uku kowane wuni kamar awa takwas kenan wallahu a'lam wannan ba shine muhallin mu ba exercise mu bane amma dai yana da kyau mutun ya dinga yin bacci da wuri da zaran an yi sallar isha in dai ba mutun yana da wani abu wanda zai mishi amfani shi a karankin kansa koyewa al'umma sa amfani al misali a ce dalibi ne dan makaranta yana da darasi na daddare ko yana da muzakara ko yana da tutorial ko yana zai je ya ainihin wato yi assignment ko zai je nazari ko za su zauna da abokansa su tattauna wannan dai yana da kyau babu laifi ko kuma majalisi na karatu kamar yadda Bukhari ya babi wanda za ka kantar da addinin musulunci ko dai wala mai amfani ga shi karankin kansa ko kuma ya zama cewa zai wa wasu al'umma amfani kamar jami'in tsaro ne shi ko jami'in soja ne mai kaki ko wani mai kayan sarki ko wani aiki yake na kula da wani abu kamar a ce mai kula da wutar lantarki a wata ma'aikata ko a airport ko a ko mai kula da ta computer take a saman sakonni ko mai sana'a wanda sana'ar shi ta darace ko mutumin da yake sai da tsire ko yake sai da soyayyen kaji ko yake da shago na provision duk waɗannan sana'o'i da sauransu ga sanan waɗanda suke tirsasawa mutane ba za su iya yin bacci din da wuri ba to waɗannan babu laifi sai su ci gaba da harkar su tunda haka rayuwar su take amma wanda shi ba yi da wani abin yi da daddare to abinda ake so da shi shine ya bacci da wuri da zaran ya sallar isha sai ya je ya bacci daga cikin abubuwan da ake so a lura na farko idan mutum zai bacci ana so ya zama cewa bayan mutum ya ci abincin dare musamman irin abincin da ake ci da hannu to ya tabbata ya wanke hannunsa a cikin hadisin da al-Imamu Abu Dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce daga Sabi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama wa fi yadihi ghamaru duk wanda ya je yayi bacci alhalin a hannun shi akwai maiƙo na abinci walam yaghsilhu bi wanki ba fa asabahu shay'un fala yulumanna illa nafsa wani abu ya same shi to kai zargi kowa sai kanshi malamai suka ce abinda ake tsorata mashi shine dan ya bar hannun shi da kanshi na abinci ko da maiƙo na abinci wannan zai iya gaitan mishi wata dabba macuciya ko take jin wannan kanshin ko wani bera kuma kamantan shi zai cutar da shi ko ya gwagwaye mai hannu ko kuma ko da baba ci zai yi ba mustahabi ne duk sanda ka ci abinci ka wanke hannunka saboda zaka iya cutar da mutane wani in abinci mai dadi ne ya ji kanshin ba zai iya samu ba wani in mara dadi ne ka cutar da shi kuma dai yayi ne ga kuma kazanta da hakan yake alamtawa dan haka ana so mutum ya zama ya wanke hannunsa musamman in ya ci abinci kafin lokacin nan kusa ko da baba ci ne ba wannan wanke hannu abu ne mai kyau kwarai da gaske sannan ya zo a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta yin alula da yake cewa idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah dan zaka je wurin kwanciyarka to kai alula irin alulan da ka saba yi idan zaka yi sallah wannan yana cikin Bukhari da Muslim kuma wannan alula ana yin ta koda ma mutum yana da janaba a daidai lokacin ya ce yana da janaba ko bai samu halin yin wanka ba wanda shine asali to ana so yayi alula kamar yadda zo a cikin riwaya cikin dai Bukhari da Muslim daga Umar dan Khattab an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin dayan mu yayi bacci yana da janaba manzo Allah ya ce na'am idza tawadda salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula haka nan har ila yau daga cikin abun da ya kamata mutum yayi wanda mun ambace shi a baya zamu sake mai tashi a gurguje shine karkade makwanci kamar yadda muka ji a cikin hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim cewa idan mutum ya zo makwancinsa to ya kokari ya sa ya juya abin nan zanin ko wani wa kwargallansa ya karkade nabi ya ce kuma ya kira sunan Allah in zai karkade din in zai karkade wajen kwanciya fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'd ala firashi din bai san abin da ya zo na a wajen ba a bayansa sannan daga cikin duban har ila yau idan mutumin da zai kwanta baccin ba shi kadai ke amfani da shimfidan ba wataƙila matashi ne ko irin yadda ƴan mata suke a ɗakunan su ko a hostel na makaranta ko a gidaje namu na talakawa wanda ba kowa ke iya samun makwanci na shi kadai ba mutum ne yana kwana shi da kaninsa ko wance da kanwarta ko kuma aboki da abokinsa ko makamantansu to daga cikin mustahabbi shine taba'udun na'imaini masu bacci guda biyu akan shimfiɗa ɗaya su nisanta da juna kuma kowa ya lulluɓa da abin lulluɓa daban indai ba mata da miji bane su wani daga cikin abin da ya kamata mu kula kwarai da gaske ko daga yara waɗanda suke masu tasawa ne domin akwai hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito da isnadi kikkiawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umurci ƴaƴanku da sallah wa hum abna'u sab'in ku doke su in sun ki wa hum abna'u ashari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa farraqu bainahum fil madaja ku raba wurin kwanciya tsakankanin su araba kwanciya su tsakankani to wannan ma ya da kyau a kula musamman ga mutanen da suke bacci akan shimfiɗa guda sannan ya zo a cikin hadisin da Abdullahi dan Umar ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa haƙƙi ne akan mu musulmi wanda yake da wani abu da zai wasici to kai ya bari dare daya dare biyu su wuce bai rubuta ba wannan ya cikin Bukhari da Muslim da haka rubuta wasiya mutum yana so ya faɗi wani abu wanda in Allah ya dauki ransa yana so a san wannan abin dan warware wata matsala ko dan wani haƙƙi to ya zama cewa zai kwanta bacci domin kar manta cewa bacci din nan kanin mutuwa ne to ya zama yana tare da wannan sako a rubuce a kusa da shi sannan idan ya zo kwanciya mustahabbi ne har ila yau ya kwanta ala shakil ayman mutum ya kwanta a jikin gefen damar jikinsa saboda hadisin Barau dan Azib din can da ya gabata dake cikin Bukhari da Muslim wanda a ciki manzo Allah yake summa taji ala shakika al-ayman haka mustahabi ne mutum ya kwanta a gefen sa na dama kar ya yi rigingine ko ya rubda ciki musamman rubda ciki an hana rigingine da can an hana shi amma daga baya an share wannan hukunci kamar yadda malamai suka tattauna hadisin yana cikin sahih Muslim wallahu a'lam amma dai suke babu kyau kwanciya ce irin ta sheda ko da yara ne yana da kyau a dinga hana su har su saba su daina yin irin wannan kwanciya ta rubda ciki sannan ana so kuma mutum ya sanya hannunsa na dama a ƙasan kundukinsa a ƙasan kumatinsa saboda abinda Huzaifa dan Yaman radiyallahu anhu ma ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akhadha matja'ahu min al-layl wa da'a yadahu tahta khaddi idan ya zo wurin kwanciyarsa yakan sanya hannunsa a ƙasan kumatunsa wannan yana cikin sahih Bukhari haka nan sai kuma to baya ga waɗannan abubuwa mutum yayi alula ya karkade wurin kwanciyarsa ya zo ya kwanta da hannunsa na tsakaninsa na dama duk yayi waɗannan abubuwa to sai kuma zikirori da addu'o'i wanda muke so mu faɗi wasu daga cikin su daga cikin zikirorin da suka zo ana yi a wannan wuri akwai kafin zikirorin akwai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga mammiya akai wanda Abu Huraira ne ya ruwaito kamar yadda yake cikin sunan ta Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha matja'ahu la yadhkuru Allah fihi kanat alayhi min Allah tira wanda yazo ya kwanta a makwancinsa bai ambaci Allah ba ya ci gaba da bacci to wannan ta kasance mishi a wurin Allah tiraton tira shine wato na ƙasa ko wani bashi da ake masa kamar da Allah ya ce walan yatirakum a'malakum ai walan yanqusa a'malakum to wanda duk yake kwanciya bacci baya wani zikiri to wannan asara ce yake wa kansa ko kuma ya dauka wa kanshi wani bashi ne wanda ranar alkiyama ba zai iya biyan shi ba to haka daga cikin azkaru da ake akwai kan tayatul kursi kamar da ba cikin hadisin Abu Huraira mai tsayi wanda suka yi sa'in sa'din nan da wani shedani dake sata kayan zakka da aka bashi wanda Bukhari ya ruwaito wanda a ƙarshe ga Abu Huraira cewa a cikin riwayar Bukhari da ya ga Abu Huraira cewa ka karanta ayatul kursiyu Allah zai tsare ka daga shaytanu. Abu Hurairah ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce mashi sadaqaka wa huwa kadhubun. Da haka ana karanta ayatul kursi, kuma ya zo a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo bacci baya kwanciya sai ya karanta suratu bani Isra'il. Alhamdulillah allazi anzala sorry subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu suratu Isra'il. Da kuma suratul zumari tanzilul kitabi minallahil azizil hakim inna anzalna ilaykal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Wannan ita ce suratul zumari ko to wadannan surori guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su. Babu shakka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda ya haddace ila ya karanta daga haddasa, kuma ko da ka karanta ka haddace kana iya bude alqur'ani ka karanta, ko kuma wanda bai haddace ba ya bude alqur'ani ya karanta a natse ya karanta, don wannan zai baka dama ma sai ka haddace su a natse ba tare da ka sha wata wahala ba. Kullun in kana karantawa bayan wani lokaci insha Allah zaka tara ka haddace ba tare da ka wahala irin wahalan da yan hadda suke ba. Wannan ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na san tana daga cikin sunnoni wanda zaka iya cewa an manta da su ba a yi. Allah ya tsare mu. Sannan baya ga nan hadisin Fatima wanda Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa an Fatima az-Zahra radiyallahu anha ya ba da labari cewa Fatima ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana neman ta kai mishi karan cewa tana yawan niƙa da daka hannunta har yayi kanta, kuma ta ji labarin an kawo mishi bayi da Allah ta zo ne a taimaka a bata baiwa kwaya daya da ta dinga taya ta ayyuka. Bata je bata samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sai ta ga ma amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Aisha radiyallahu anha. Aisha kuma mai gida na zuwa ta gaya mishi cewa ga abinda yarka ta zo ta bada labari a taimaka mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji wannan labari sai ya tashi tafi gidan nasu, dama gidan a cikin duka compound din shi ne. Sayyidina Ali yake cewa har mun zo mun fara kwanciya, ma'ana muna kwanci akan makwancin mu, sai gashi ya taho yayi za mu miƙe sai ya ce akwai zaman ku, yace ya zauna tsakankanin mu ina jin ma finnan din sa, ina jin sanyin kafarsa a jikin kirjina. Ji Sayyidina Ali sai ya ce shin bana nuna muku abin da ya fiye muku alheri fiye da wannan abin da kuke nema ba? Kafin su bada amsa annabi ya ce musu idza akhastuma mabaji'akuma, idan kuka zo wurin baccin ku fakabbira Allah 34, ku ce Allahu akbar su 34, wahmuda Allah wahmuda 33, ku ce alhamdulillah 33, wasabbiha 33, ku ce subhanallahi 33, fa inna zalika khairul lakuma mimma sa'altumahu, wannan ya fi muku alheri fiye da aje ma'aikata a gidanku wanda su dinga muku aiki, wata na shara, wata na nika, wani na ba fulawa ruwa, wani na wankin mota, wani na gadi, a aje su duka ba a wani aikin arziki sai aikin duniya. Annabi ya ce ka dinga wannan tasbihin ya fi maka alheri, musamman mata wannan namu na zamani wanda ba sa son aikin gida, ba sa so, ba sa son falalar da ke cikin shi, to ku ji wannan Fatima yar ma'aiki ce fa salawatullahi wa salamuhu alaiha, wanda ala abiha wa radiyallahu anha, wadda ita ce shugabar matan aljanna gabaki ɗaya, babu wata iya da ta kai ta daraja, in dai a ce wai uba ne darajar ki ko miji darajar ki, babu iya da ta kai ta. Radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha, wanda da haka annabi ya ce ta tafi da hannunta mai kanta ta ci gaba da aikin gidan miji saboda ladan da ke cikin shi. Ina fata mun gane wannan da kyau. To haka akwai addu'o'i daban-daban waɗanda suka tabbata a cikin sunna, daga cikin su ga wasu a gurguje insha Allah, wanda yake su zai iya koma da tafai irin su Husnul Muslim, irin su Al-Wabil Sayyib, irin su Al-Kalimut Tayyib, irin su Al-Adhkar An-Nawawiyya da makamantan littafai masu zikirori ingantattu, don ganin wasu daga cikin zikirorin. Ina so na karanta mana wasu dan gurguje haka waɗanda za su zama kamar matashiya. Daga ciki akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar daga Huzaifatu ɗan Yaman radiyallahu anhu, wanda Huzaifa yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza awa ila firashihi qala, manzon Allah idan ya zo makwancin sa yakan ce bismika amutu wa ahya, a wata riwaya ya zo da bismika allahumma amutu wa ahya, idan kuma ya tashi da safe ko tsakar dare sai ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Allah da sunanka muke mutuwa da sunanka muke rayuwa. In ya tashi kuma yace ya Allah mun gode maka da ka raya mu bayan ka kashe mu. A cikin riwaya har ila yau ta cikin Bukhari da Muslim daga Sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo bacci yakan ce bismika rabbi yaka yayi umarni kai da adinga cewa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Wanda mun karanta wannan a baya yana cikin Bukhari da Muslim. Sannan a cikin wata riwaya ha ila ta Imam Muslim daga Abdullahi dan Umar wani mutum ya tambaye shi game da ya bashi addu'ar kwanciya bacci, sai yace ka dinga cewa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiya. Yace ya Allah kai ne ka halci raina kuma kai kake daukar rayuwata ya Allah. Idan ka kashe ta ko ka raya ta duka naka ne. In ka raya ta ya Allah ka kiyaye mu ita, in kuma ka kashe raina Allah ka gafarta mata. Allah ni ina roƙonka Allah ka bani lafiya. Sai mutumin ya ce asamita hadha min Umar, babanka Umar ne ya koya maka wannan? Sai Abdullahi Umar yake cewa min khairin min Umar, naji ne daga wanda yafi Umar alheri min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin sahih Muslim. Har ila yau daga Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya zo bacci yakan ce Allahumma alhamdulillahi allazi kafani wa awani wa at'amani wa saqani wallazi manna alayya fa afdala wallazi a'tani fa ajzala alhamdulillahi ala kulli halin Allahumma rabb kulli shay'in wa malikahu ilaha kulli shay'in a'udhu bika minan nar. Wannan yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud, haka nan Ibn Hibban ma ya ruwaito shi, al-Imam an-Nawawi ya inganta shi. Ma'anar shi a takeice, ya Allah Ubangiji ka ishe ni, ka wadatar da ni, kai ka bani makwanci, ka bani abinci, ka bani abin sha. Ya Allah kai ne kuma kake mini falala kuma ka ƙara mini. Ya Allah kai kake bani kuma ka cika mini a wajen kyauta. Ina gode maka akan kowane hali ya Allah. Ya Allah ya Ubangijin komai wanda ya mallaki komai, ina neman tsarin ka daga wuta. A wata riwaya kuma da Abu Huraira yake bada labari cewa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi ka koya mini wasu kalmomi waɗanda zan dinga faɗa in nazo yammaci ko in nazo da safe. Sai Annabi ya ce mashi ka dinga cewa Allahumma fatiral samawati wal ard alimul ghaibi wash shahadati rabb kulli shay'in malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa shirkihi qala qulha idha asbahta wa idha amsayta wa idha akhadhta matja'ak. Nabi yace mashi ka dinga faɗa wannan addu'a a wajen in ka tashi da safi da kuma da yamma da kuma idan ka zo bacci. Wannan yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud. Har ila yau a cikin wata riwaya da Imam Muslim ya ruwaito game da Fatima radiyallahu anha cewa ta je neman bawa din nan a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yana nuna kamar ko kisar ta maimaitu ko kuma wani mai riwaya ya ruwaito wancan, wani kuma ya ruwaito wannan, da ta zo Annabi ya koya mata cewa ki dinga cewa Allahumma in kin zo ki dinga cewa Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arshil azimi rabbana wa rabb kulli shay'in wa rabb kulli shay'in falikal habbi wan nawa wa munzila at-taurati wal injili wal furqani a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyatihi allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un iqdi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Yana cikin sahihu Muslim wannan addu'a. Waɗannan addu'o'i da muke ta kawo yawa masu albarka, abinda mutum zai yi shine sai ya zabi waɗanda zai iya sai dinga yi, ko kuma dan hisul Muslim din nan ya ishe ka. Kuma ba yanzu a wannan zamani na wayoyi zaka iya ka samu irin na waya wanda za a sanya maka a jikin wayarka kullun ka dinga karantawa, sai fa maka alheri fiye da mafi yawan wurare da muke shiga muke tsakure-tsakure ma ta shafa wayoyin nan, muna ta shafa gilasansu, muna neman labarai da gulma da abubuwan dariya da sakarci da bata lokaci da asarar kudade. To waɗannan addu'o'i ne masu albarka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka rubuto su kuma jawami'ul kalimi ne,
sannan su ne ma bauta waɗannan domin addu'a huwal ibada ba baka da shakka game da su sai ka yi su da kyakkyawan manufa da kyakkyawan zuciya a hankali kana bi kana haddace su babu lafi yau kai wannan gobe kai waccan ka hada wasu guda 1 2 3 ko ka zabo wasu wanda kake ganin sun fi dacewa da irin bukatunka na duniya ko na lahira sai kai ta yin su dukkanin su addu'o'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatattu da isnadoji tabbatattu har ila yau daga Bara'u dan Azib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza arada an yanama tawassada yaminu in yazo yin bacci sai ya ainihin wato ya sanya filon sa ya filo ta daman sa ya kwanta ta daman sa sannan ya ce Allahumma kini azabaka yawma tajma'u ibadaka ya Allah ka tsare ni daga azabaka ranan da zaka tara bayinka wannan yana cikin sunan ta al-Imam at-Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga Bara'u dan Azib da kuma riwaya daga Hafsa radiyallahu anha to gashi mun dauko bayani akan waɗannan zikirori gashi kuma kabin sai da muka tsara cewa kowane darasi zai zama minti 30 to wannan ya cika minti 30 da haka zamu kintse shi anan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.